Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe dai shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai ta Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Bugu da ƙari kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a lalibe mu ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bugaji.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Litinin 7 ga watan Nuwambar shekarar 2016, za mu yi magana ne game da shin kishiya na iya ajiye kishi don zama kamar ƴar uwa da kishiyarta?
Namiji yana da rawar da zai taka tun daga ranar da ya fita neman aure, saboda yawancin maza ma su suke ɓata gidansu idan sun je neman auren. Kana da matsala da matanka a gida, sai ka je ka dinga nuna wa amaryan ai zan yi aure saboda mata na kaza 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 kaza. Kuma lokacin da za ta shigo da wannan abin tana kallon uwar gidan da kaskancin wannan abin da mijinta ya faɗa. Ba ma a cikin gida ba, har abin da ake a ɗaki duk yana iya gaya mata kafin ta shigo cikin gida. To ina za a samu zaman lafiya irin wannan al'amarin?
To haka kuma shugaban kungiyar nan mai zaman kanta wato Global Initiative for Women and Children ta mata ta ce fa wasu matan sukan yi baran-barama.
Ko kwanan nan mun samu inda ita amarya ta kashe yar uwar gidanta yar wata 7 ta bata guba ta sha. To akin ga zaman take wa ya munana. Karshen ta ma sai muka samu labarin cashi kan shi mijin ya ce ai me yasa din ya ce yafi ita take fita yafi ta saboda haka ma ya sallame ta. Kin ga da wanne za ta je an kashe mata ya kuma sannan an zo an sallame ta, ai kin ga wannan bai dadi ba.
To amsoshin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter yana nan tafi. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa shin a ra'ayinku kuna ganin kishiya ƴar uwa ce kuma abokiyar zama?
To bisa tambayar da Maryam din muka lika, to bari mu ji sakon da ya fara shigowa. Ga wani daga Amina Ibrahim ɗan Maiduguri a shafinmu na Facebook din. Tace yau da gobe ina fata kun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Hakika idan aka yi duba da wannan batutuwa guda biyu, za a iya cewa kishiya ta wuce abokiyar zama, sai dai ƴar uwa kuma ƴar uwar ma ta jini. Domin kuwa ni na ga wasu kishiyoyi a unguwarmu tunda nake wallahi ban taɓa jin sun yi ko cacar baki ba, balle kuma a ce suna faɗa. Maryam da Usman, ko ni wallahi a cikin raina na ɗauki kishiya a matsayin ƴar uwa ba wai abokiyar zama ba. Kuma ina so ƴan uwana mata su sani fa cewa mu ƴaƴa mata ƴan uwan juna ne, bai kamata wani abu ya riƙa raba mu ba ko kuma raba kanmu ba. Allah ya sa ƴan uwana mata za su yi duba da wannan batu da ake yi da kunnen basira.
Sai Aisha Muhammad Idris ta ce salamu yau da gobe, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Hakika ni kishiyata ƴar uwa na ɗauke ta, ba abokiyar zama ba. Alal misali, na kamu da rashin lafiya, ita ta yi wahala a kaina kafin mai gidana ya dawo. Ta kula da ƴaƴana, ta ɗauke su tamkar ƴaƴanta. Don haka ni dai a wajena, ni Aisha kishiyata ƴar uwa ta ce, fatana Allah ya ƙara mana haƙurin zama tare da soyayyar junanmu. Amin.
To tana da hujja kenan ita kan. To sai kuma Amina Abba Imam ta ce kishiya ƴar uwa ce sosai, kuma amma akwai zaman lafiya, amma fa idan akwai zaman lafiya, ko wani abu ya faru da ɗaya kafin ƴan uwan ta zo, to kishiya ce fa za ta zama a sahun gaba kenan wajen zuwa. To saboda haka take bayyana cewa musamman matan wannan zamani zai yi wuya a so kishiya ko kuma su so kishiya, amma in aka samu fahimtar juna, to gaskiya zaman lafiya zai yi daɗi a tsakaninsu.
Ga Nafisa A. Nasir ta ce salamu yau da gobe, ai wannan tambaya kamar amsa kuka bayar. Wallahi ko rantsuwa nayi ban yin kafara domin kowace diya mace ta san da haka kishiya abokiyar zama ce kuma yar uwa muddin kuka hada kan kori guda. To babu wani babu me ganin wallanku
hadde wallahi wai Maryam mallan wallanku
ai ba ma san wannan Hausa ba sai yanzu
hadde babu jin kanku ke
iya okay hadde a ce ga ilimin Arabic da na boko sai kaga taimako zuwa taimako ga junan mu da tausayawa tsakanin mu idan wata daga cikin mu yayi laifi idan dan dan ko
eh dan wata
idan dan wata daga cikin mu yayi laifi sai dan sai ɗayan ta mashi hukunci daidai abinda ya aikata ba tare da jin bakin wadda ta haife shi ba amma mu mata mu karancin aikata haka ga ƴan uwan mu kishiyoyi amma bari mu jira dan mu ji wani
abinda malaman
malaman da ku ga yato wanda zai yi mana fashin baki akan wannan maudu'i
mace ce za ta muku fashin baki eh Haji Hafsat kenan eh bayan an tattauna to sai kuma daga kafin mu ci gaba bari mu dan karanta wannan guda ɗayan Nusaiba Rulwanu Ibrahim
Nasiba
Nasiba auto Nasiba tace tabbas kishiya yar uwa ce kuma abokiyar zama ce ita ta kasance in ta kasance mai tsoron Allah amma duniyar mu yanzu wannan yanzu wallahi zaka samu kishiya wadda za ta hallaka abokiyar zamanta har ma da ƴan uwanta idan ta samu dama Allah dai ya ba mu kishiyoyi masu tsoron Allah
amin amin
to bari mu tsaya nan
to ina muka nufa yanzu
eh to ai yanzu kawai bari mu ci gaba domin kin san mun tattauna kamar yanda muka ce Madina Dauda ta tattauna mana da wasu bayin Allah wadda Hajiya Gude Sulaiman Salamatu Jamaina da kuma Hajiya Kande waɗannan mutane suka bayyana yadda wannan abu suke kallon shi to Madina Dauda bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ina tare da baki guda uku zamu yi magana ne yau akan kishiya aboke zama ce ko dai kuma a'a kishiyacce domin aka ce kishiya ai ya kunshi abubuwa su zama kamar ƴan uwa suturan su ma iri daya duk anguwa in za su tafi tare za su duk abin da ya faru da ɗayan kamar ya faru da ɗayan wani bangaren kuma in aka ga kishiyoyi guda biyu wato kamar wuta da auduga suke to wai menene ke kawo haka ina tare da Hajiya Gude Suleiman da Hajiya Kande Buba da kuma Hajiya Salamatu Jamaina to bari mu fara da tambayar Hajiya Salamatu Jamaina in aka ce kishiya menene kike jin yake ake nufi da kishiya
kishiya abokin zama ne wani wuri kuma abokin ba dade zaman in kishiya kun hada kai kuma kuna zaune tare wuri guda wata rana in kin yi wanka kin yi kwalliya kin yi cho kin gyara gida kin gyara abinci kin karban miji duk zaman da kuka yi tare in ya gani mai gida ya shigo kin tarbe shi za ya gani kamar ya baci rai
to bari in dawo gare ki Hajiya Kande Buba ga Hajiya Salamatu ta yi nata bayani cewa kishiya tana kallon kin saki jiki kin yi kwalliya kin wataya kina jiran miji ya zo ki karbe shi sai ta canza me kike ganin yake kawo wannan irin canjin
Assalamu alaikum jama'a wato kishiya har abada kishiya ce kuma kamar yanda kike gani ana zaman lafiya din wannan ya danganta daya ga miji amma ba wai fa ba wai ba kishin ba kishin nan yana nan ai duk kowace mace dama an halicce ta da kishin ta sai dai ko ke ne zaki yi kokari ki sa kishin yanda za ku samu ku zauna saboda mene musulunci ya ce mijinki yayi aure fiye da guda daya dan haka idan aka zo din in kika ce baki yadda da kishin ba kin ga baki yadda da addinin ki ba dan haka dole ne za a samu wannan kishi din kamar ita yanda Hajiya Salamatu ta yi magana cewa zaki ga lokacin da ke kin karbi miji sai ta nuna hankalinta bata ji dadi ba saboda mene kishin kenan in ko kin ga yar uwa ce ai wannan din ba zai shigo ma ciki ba wannan magana
to bari in zo ga dai ki Hajiya Gude to shin kina ganin ya dace mata su yi irin wannan zaman kamar yadda Hajiya Kande Buba ta faɗa yanzu
Assalamu alaikum ya dace shine ake cewa ai zaman taratayyan kenan a zama daya to wani zubi kuma ko da yake fa kishi ma fa ya dauko sissila ne tun daga zamanin annabawa a gaskiya kowa na da irin nasa kishin da Allah ya halicce shi da shi. Akwai kyakkyawan kishi, akwai kuma mummunan kishi.
Wanne ne kyakkyawan kishi?
Kyakkyawan kishi shine yau kina tare da abokan zamanki ko ku hudu ne Allah ya wa mijinku wannan azzikin zaman taron, ko ku uku ne ko ku biyu. To in dai har aka samu fahimtar juna, kuka rungumi junanku, dan wannan na wannan ne, baka ma iko da wanda ma kai ka haifa a cikin ka, na kishi yannan naka shine abin ikon ka, na wancan dakin shine abin ikon wannan dakin, haka ake musanye dan saboda me, saboda yara su tashi da sanin zumunta a tsakanin su. To indai har aka samu irin wannan gidan, shi kanshi mai gida yana cikin kwanciyan hankali, bacin kwanciyan hankali kuma yana mata taka tsantsan da matan nasa, dan ya san cewa ku dai dai ya san cewa kansa a hade suke, in su hudu ne, in su uku ne, in su biyu ne, to ya san cewa shi ma ba za ta dauko mishi da dadi ba in yayi wani munafinci a tsakani. Amma in dai muddin aka ce ku matan nan kun hada kanku kuna tare da mijinku da ƴaƴanku, kun yi musanyen ƴaƴa, wannan dan ya san shi dan can dakin ne ba dakin da inda shi aka yi naƙuda su aka haife shi ba, na can shi ma ya san da haka, waccan ita ma ta san haka, za su tashi hatta ko da sun je gidajen mazajen su. To ashe ko kin ga wannan kyakkyawan kishi ne wanda ba za a ce mishi ma kishi ya ba, sai a ce ɗan uwantaka ake. To mummunan kishi shine kishi shin kuma da za a ce wannan bata taba yadda da cewa, in ma uwar gida ce bata taba yadda da cewa an kawo mata ta biyu ba ko ta uku, ita kawai tana ganin ai ita saboda zari kawai ita kadai ya kamata ta zauna gidan, ba wai sai gidan mai arziki ba ko gidan wanda bai da shi ne, in ƴaƴanta ne tana ganin sai ƴaƴanta kawai, bata kiba dan wannan daki din ta musguna mishi tai mai wulakanci ko ko a'a, in ma girkin ta ne tai koren miya ko tai irin wani miya mummunan miya wanda ƴaƴan wani dakin ba za su ji dadin cin shi ba, nata ta san cewa ta killace wani abin a daki da za ta baiwa nata ƴaƴan su ci. To kin ga wannan shi ake cewa kazamin kishi, baka ganin abokin zamanka da mutunci, abokiyar zaman ka ba ta da mutunci, kai mijin ma da ya ajiye to bai mutunci ba, saboda me, saboda ta sa mugunta a cikin zuciyarta.
To bari ta bi Hajiya Salamatu, kina ganin akwai laifin maza a wajen zamantakewa da matan su fiye da daya?
Akwai. Kin gani kana tare da kishiya zama lafiya, akwai wani abu yana daminki, kin gaya wa mai gida, in lokaci yayi ya je gaya wa kishiya, ba za ta iya furta shi tace mai gida ne ya gaya min ba, amma yana kallon ki da abin ba daidai ba. Wata rana wannan maganan shi zai hada zaman, zai ba zai ji dadi zaman ba da kishiya. Sannan kuma kishiya da kana ganinta kuna tare, yayanku sun hada kai da hada kanku, akwai zaman lahiya lu. To shi wannan mai gida ne zai jara, in gida kina ganin wannan alaji ya zo an tare shi ya shiga daki da abin da take fada ya dauka, wancan ma haka ta dauka, to ba zai yi zama daidai ba. Alaji ya sa zuciyarsa ruwan sanyi, shi kishiya ma ruwan sanyi ya sa, sun hada kansu za su zama lafiya, har gidan, har yayan, har jukoki za a gani lafiya lau ne. Kenan war gida ya zama ya bi amarya, amarya kuma ya bi war gida, to shine za a samu lafiya. To shigowanka kai amarya ce, kin shigo war gida ana daddaga miki, shi ba zai maka biyayya ba in alaji ya fita. Akwai magana kanana kana ji, wata rana hakuri babu in kina zuwa gaya wa alaji abun zai yi ba dadi. In war gida ya kwantar da hankalin shi ya zauna tare, in yaro kin aifa amaryan zai dauke kamar dan shi ne, to war amaryan ma zai dauko wannan yaron da ya zo ya tarda shi ya zama kamar dan shi ne, to shine zaman lafiya.
To Hajiya Kande, kin ji bayanin su. To anan menene kike ganin irin matakin da namiji ya kamata ya dauka? Domin kin ga Hajiya Salamatu ta yi magana, ya dauki maganan dai matar ya gaya ma daya, ita kuma ta rike, sai wata rana sai ta fito da shi ta yi mata ko habeci ko gori ko wani abu da zai haddasa a fitina tsakanin su. Hajiya Gude ta yi maganan cewa ai ya kamata ne ai musanyen ƴaƴa, ko da ko biyu ne, ko uku ne, ko hudu ne, ku yi kokari dai ai cuɗanyen zaman tare. Wace irin rawa kike ganin namiji ya kamata ya taka in dai ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali?
Wato ainihin maganan shine namiji yana da rawar da zai taka tun daga ranar da ya fita neman aure, saboda yawancin maza ma su suke bata gidansu idan sun je neman auren. Kana da matsala da matanka a gida, sai ka je ka dinga nuna wa amaryan ai zan yi aure saboda mata na kaza 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 kaza, kuma lokacin da za ta shigo da wannan abin tana kallon uwar gidan da kaskancin wannan abin da mijinta ya fada, ba ma a cikin gida ba, har abin da ake a daki duk yana iya gaya mata kafin ta shigo cikin gida. To ina za a samu zaman lafiya irin wannan al'amarin? To kinga ko ashe namiji yana da rawar da zai taka tun daga farko. Na daya ita wanda zai aura ta san cewa zai auren nan ba wai fa dan bai san matansa bane. Ya zai yi ne saboda addini ta sa shi yayi. Ita kuma matan ta san cewa za ta je ne zaman ibada kamar yanda ta je ta samu wancan. Kin ga idan suka je ya hada kansu ya zaunar da su to ke wannan uwar gida ga abokiyar zama na kawo miki. Dole zo mu zauna, zo mu saba. Ba yanda za a yi a ce mata biyu sun zama iri daya. Ba zai taba yiwuwa ba. Hatta wajen girki da komi komi ba za a taba samu iri daya ba. Amma mene dole su samu su sawa kansu tsari a cikin gidan wanda ke akwai wasu abubuwan da kike so an dan diba a ciki an sa. Ke kuma akwai abubuwan da baki so an cire an zubar. Duka saboda mene? Saboda a zauna a samu yanda za a yi a tarbiyyatar da yara saboda tarbiyyar yara ya zama iri daya. Kare zama da ce a'a wannan shi ga abin da uwar shi take a cikin daki, wannan kuma ga abin da uwar sa take a cikin daki. Idan suka yi kokari suka kafa doka a cikin gidan, a misali shi mijin ya ce to ba yanda za a yi in yara sun dawo daga makaranta ba na so su je wajen abokanansu su yi wasa. Duk wasan da za su yi sai a cikin gida. Idan za a fita so nake dukkan mu ko ranar Asabar ko ranar Lahadi mu je mu gaida kakansu ko kuma mu je mu gaida wata ƴar uwa haka. To kin gani idan yana tafiya da su dukkansu su biyu wannan ya je gidan wa'annan wancan satu kuma sun je gidan wa'annan. Idan ana suna a gidan ita kishiyan sun tafi, idan ana suna a gidan amaryan sun tafi, idan ana biki gidan haka suna ta canjin juna. To kin ga yanzu shi mijin kuma yayi kokari ya zama namiji da zai dinga zuwa gida ya samu ya tara yaransa su yi magariba da matansa. Kin san akwai wani dabi'a na yawancin malam Bahaushe wuya ki ga gida da magariba yace zai ci abinci da matansa. Wannan kuma ba karkai yake yi ba. In a ce maza za su fara gwaiba ya zama kana gida da kai da iyalanka ku zauna kuna cin abinci kuna hira, daga nan zaka san matsalolin ƴaƴanka. Ni ina ganin shine rawan da namiji zai taka. To
Hajiya Gude bari in tambaye ki, shin tsari na zamantakewa tsakanin mata, misali wannan gida mata, to wannan tsari na zamantakewan ƴan kwantaka tsakanin su, irin matan ya kamata ya samu asali su ne ya kamata su shirya abinsu shi mijin ya bi, ko kuma a mijin ne ya kamata ya shiga tsakani saboda ya shirya wannan zama?
Kamar yanda Hajiya Kande ta yi magana da farko cewa namiji shine farko number 1 da ya kamata ya fara tsara cikin gidansa. Menene tsari na cikin gida? Shine wacce ka kawo dinnan ta farko, uwar gidan da take cikin gidan nan kafin ta biyu ta shigo. Uwar gidan kai miji kana bata yancin ta, kana bata darajar ta a na matsayin matarka ta farko ko kuwa baka haka? In ka san darajar addininka to ka san darajar wannan aure ko da Allah ya baka da farko. Kin ga tsadi ya fara shigowa saboda mun koma bangaren addini, saboda addini ya tsara yanda za a zauna tare. Bacin hakan nan kuma ka dan ta biyu za ta zo. Yanda ka tsara wannan ta farko haka ta biyu za ta zo ta samu, kuma za ta dika za ta bi wannan ta uwar gidan tata. To ashe ko kin ga ai an ce gini ba a dora shi daga sama sai an mai foundation, an mai digi daga ƙasa. To digi din daga kan uwar gida aka fara, miji ya fara nuna adalcin shi kan uwar gida. Shi yasa ba zai samu tangarda ko wahala ba wajen kawo ta biyu, saboda uwar gidansa ta san shi, ya san ta, ta san ƙaryarsa, ta san rashin ƙaryarsa, ta san gwargwadon iyakan ibadansa, kuma ta san rashin ibadansa. To saboda haka na ashe in wata za ta shigo daga baya sabuwa ce. To kin ga kamar yanda ne magana da can ta farko cewa yanda kai tsarin cikin gidanka haka rayuwa za ta tafi. Kadan ka tsara da kyau to alhamdulillah sai a zauna lafiya. Ita amarya in ta shigo ita ma ta zubi digin sallan yanda ake zaune cikin gidan, ko ta yi gigin za ta kawo wani samfur na daban. Ba zai yiwu ba. Kai da kanka ma za ka iya dakatar da ita mu ce a'a mu ba mu haka a cikin gidan ga yanda za a yi a ce. Kuma a hankali kwance ba da faɗa ba da abu. Sai kai wa mutum nasiha ga yanda muke gudanar da kaza da namiji kenan fa kafin uwar gida ta shigo. Namiji shi ke tsara gidansa. Fi sabilillah tsakani da Allah. Ita kuma uwar gida, me uwar gidancin? Ai an ba ta wani ragama ne babba, wanda in ba miji sai a ce to wace ce babba na uwar gida a ce gata. to raga mana hannunta ita kuma za ta ji halin zame in ba miji ko da ransa ko ba ransa akwai gidaje da yawa hakan nan ƴaƴan babban manyan gida da ƙananan gidan duk sun san da haka in ba miji uwar gidan nan nana da sauran matan ana binta kamar mijin nanan da ransa abin da yake yi ba a fasayin shi to ashe ko yayi tsari mai kyau a rayuwarsa
to akwai korafa-korafa da ake yi cewa ƴan matan zamani su ba sa ma so su shiga gidan da ake da wata mata balle har su kai ga bin ita uwar gidan sau da kafa
mata a rangare mata sanadaran aure mata iyayen tarbiya
to saman kun ji kuke da laifi to masu sauraro mako mai zuwa zamu ji amsar da matan suka bawa Madina game da ƴan matan zamani da ba sa san shiga gidan da ake da wata matar balle su mata biyayya
to haƙiƙa ga kake nake na
too much wahala dai
ah ya ka dai zige cewa su makan to amma zamu ji ai a mako mai zuwa domin sun yi magana sosai sun bude yanda hakan yake iya zama dama yake kuma iya zama matsala ko ya rusa gida to amma kafin sannan Maryam ina ga kamar akwai wani sako a wurinki
to ga sakon Fatima Zara Bugaje tace kishi ko mallan mata in ji Bahaushe kusan kashi 70 a cikin mata sun dauki kishiya a matsayin makiya kuma abokiyar gaba amma alal hakika ba haka bane kishiya ƴar uwa ce kuma abokiyar zama maganar gaskiya babu yadda za a ce ba a kishi a'a akwai kishi ko mun kankantar sa domin shi kishi halitta ne amma ana so mace ta yi amfani da ilminta na addini da na boko su zama ƴan jagoranta na zama da kishiya kar ta yadda ta biye mazuciya domin sai ta kaita ta barota a ra'ayina kishiya ƴar uwa ce ba abokiyar gaba ba ko da kin hadu da mai son tashin hankali ke sai ki nuna mata ke mai son zaman lafiya ce da kwanciyar hankali kuma ki yi mu'amala da ita cikin hikima da tsoron Allah to tabbas duk shedancinta za ta sarara
eh to sai kuma ga na Farida Abdullahi tace yau da gobe kishiya ƴar uwa ce kuma abokiyar zama tun zamanin iyayenmu haka muka taso muka gani amma zamanin yanzu abun da wuya wai gurguwa da auren nesa to yanzu Maryam kusan sai in ce a kullum kishi yana daga cikin abubuwan da ke jawo rushewar tubalin rayuwa mai dadi a gidajen mutane to Maryam ta tattauna da Hafsat Baba wanda shi tace shugaban kungiyar Global Initiative for Women and Children
Malama Hafsat shin kishi yana iya zama ƴar uwa
eh tana iya zama ƴar uwa amma ya danganci yanda shi kanshi mijin ya shigo da ita da yanda ya ma sauran jama'a na gida bayani kila ko akwai ƴaƴa akwai ƴan uwa da kuma ita kanta matar da take cikin gida kuma ya gwada ba bambanci ya ba kowa nashi daraja yanda ya shigo da shi gida saboda haka in ya gwada mata cewa ta shigo ta tarar da akwai cewa akwai mace a gidan kila kuma akwai ƴaƴa a gidan to ya kamata ta san irin zaman da za a yi kuma shi kuma zai mata bayani irin zaman da yake tare da matarsa wanda ya aura yanda babu raini ko rashin kunya ko rashin mutunci ya shigo ciki ko kuma ta shigo da wani nau'i na cewa ai kila waccan da take gida ta kasa ni shi yasa ita aka kawo ta to idan duk waɗannan abubuwan babu su zaka ga an samu zaman lafiya kuma ana iya zamantakewa na ƴan uwa
to a kungiyar ku kuna samun matsalolin kishiyoyi
wallahi muna samu na rashin jituwa muna samu na fada da shi kanshi mai gidan da rashin adalci muna samu inda zaki ga cewa an saki mata saboda ana son auro wata maza maza ta tashi daga wannan daki domin a saka wata sannan kuma ya kasance cewa ita ba ta da daraja ƴaƴanta ba su da daraja ko kuma kiga cewa an zo ana fifita wanda aka kawo fiye da wanda aka tarar a cikin gida to duk muna samu irin waɗannan matsalolin sannan babban matsala ma shine ko kwanan nan mun samu inda ita amarya ta kashe ƴar uwar gidanta ƴar wata 7 ta bata guba ta sha to akin ga zamantakewa ya munana
ta ya hakan zai shafi mace-macen aure
to gaskiya akin ga kaman ita kanta ma wanda aka kashe mata yarinyar nan da muke gaya miki sai ya kasance cewa shi mijin ya ce ya yafi amma abinda rashin fahimta shine ita gwamnati kin ga ba za ta yafi ba rigima ta tashi daga kan ita kaman uwar gidan ko kuma uwar yarinyar ya koma tsakanin gwamnati ne hukuncin da kuma ita wadda ta yi laifi to sai ya kasance cewa karshen ta ma sai muka samu labarin cewa shi kanshi mijin ya ce ai me yasa din ya ce ya yafi ita take fita yafi ba saboda haka ma ya sallame ta kin ga da wanne za ta je an kashe mata ɗaya kuma sannan an zo an sallame ta ai kin ga wannan bai dadi ba so duk irin haka yakan kawo mace-macen aure saboda rashin adalci da rashin kulawa da kuma cewa akwai waɗansu waɗanda kuma su kawai ƴan aure sakin yau na aura suna ganin mace kawai kamar riga ne kuma haka suke fada din ai mace kamar riga ce ina so sai in saka wannan kuma in cira waccan to kin ga babu daraja babu mutunci kuma ba su san ma ba ku fahimci abinda ma addini yake ko kuma zamantakewa na dan adam ko a al'adancen mu ko a addinancen mu duka wannan baya cikin lissafin su in dai kawai sun ga wata tana son su auro sai su ga suna kuntata mu wanda take gidan komun kirkinta kuma komun biyayyarta
To ta yaya ya kamata kishiyoyi su yi kishi ba riga ba ba?
Kin san wani lokaci an ce zo mu zauna zo mu saba. Dole in akwai irin wannan zaman dole ne akwai hakuri shine babban gishiki. Kuma miji ya gwada adalci kada ya gwada san kai. Domin irin fifitawa din nan shi yakan kawo zaki ga mace mata zo ta aikata abin da ba shi kenan ba. Saboda haka idan miji ya adalci ya gwada muku dukkan ku ɗaya ne a wurin shi kuma duk abin da ya yi ma wannan haka zai ma waccan in kuma duk wanda yake da laifi za a dauki daidai hukuncin ya laifinsa kuma ai masa fada ba wai a ce a'a dan mutum ya laifi shi kenan wannan ita ƴan muwa ce wacce ita ƴar bora ko kuma a'a a fifita ƴaƴan wannan akan wannan to duk irin wannan yakan kawo a zauna daidai kuma a samu zaman adalci sannan a yawan kulawa da abin da addini ya fada domin shi kanshi addini ya ce in ka san ba za ka yi adalci ba to kada ka karu gara ka zauna da guda ɗaya amma ya ce in zai har za ka yi adalci kana iya zama da guda huɗu So saboda haka kin ga adalci ne shi ake ƙara nanatawa kuma idan ita kanta wadda aka tara a gida ba a gwada mata rashin adalci ba kuma ba a gwada mata cewa an maida ita bora ba to na tabbatar miki hankalinta zai kwanta kuma za ta ga cewa an bata wannan daraja ita kuma wadda za ta shigo gidanta tare da wata ta san cewa ita ma kanta ta shigo ne ta tare da wata saboda haka ba cinta ta yi ba shi yasa aka kawo ta irin wannan in aka duba za a ga cewa za a iya zaman lafiya kuma za a iya zamantakewa kamar ƴan uwa
to mun gode malama Hafsa
to na gode
to huta gajiya
to madalla insha Allah
mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayenmu ne su ko ta nan sun samu girma mata kananmu ne su ko ta nan suna da girma mata ku kama kanku ku daina lashe lashe sannan ku damke aure mun daina lashe lashe mun gane dukkan mata shafata ina
wanzu danke kansu ta wure
eh
to amma aikin san kamar yadda Hajiya Hafsat ta faɗa shine namiji yana da rawar da zai taka sosai wajen daidaita tsakani a gidansa
haka ne kamar
ta wurin cewa wannan ba na dauko ki saboda waccan ta walakanta ba ko kuma a ke tunda kin zo sabuwa ce ke wannan ta da kin zama bora da ƴan muwa ba haka bane kamar yadda ta faɗa
haka ne komai da gurin namijin ni dama
matsalar to amma kuma an ce matan zamani ba sa so
wallahi ai abin ne kan Malam Usman dai abin nin ko kai kana so in wata baka san wanda za a kawo maka din nan
ba san wacce ce
ha haka ne kana zaman lafiya kuna kai da
wannan kuna dan
Eh haka sai wata ta zo kuma ta bata lissafin
wata ma amma kuma ta ce wai ba kujera za ta zauna ba tare da ita zo ba
to kai malam kuma kana da ra'ayin karawa
to an ce wai ba a cika baki amma dai ni dai an ce da muguwar rawa
gwamnatin tashi to zai da magidaji ba
an ce kai adalci to adalcin nan wanda ta fito zaka ga kafin nuna sannan to
haka ne ai kam dai na wuya
to me ya zafi ido zai ci wuta
da wannan ko to bari mu dan duba mu ga ko mu ƙara karin
eh to ga wani barin karanta wannan naga wata Aisha Rulwani ko Saidi Gairi yawa tace Aisha tace salam filin yau da gobe sashin Hausa na VOA hakika ni a nawa ganin kishi ba rayuwa bace kuma ba abokiya kishi ba rayuwa bace kuma ba abokiyar zama bace sai dai mu kira ta da sunan nata na kishi ya dalili kuwa shine na farko za ta iya raba ka da mijinka na farko na biyu kuma ba ta son ko ka dan ka ji dadin mijinka na uku tana iya cutar da abokiyar zamanta ta fuskar illata ta ko ƴaƴanta da dai sauransu ko kuma abubuwa irin wannan kwarai tana iya kuma ta'allaka abokiyar zama da su tana iya zama abokiyar zama da su ta wani bangaren kenan da yadda take gani to sai kuma wani sakon kafin baki dama barin ki san
okay,
ta mana wani akwai wata ko Fatima ce
Fatima
Nura naga na ta guntu ne
ai tace Fatima Nura tace ga wanda Allah ya so ta ganewa amma mun ƙara ga wata kuma Amina ji Amina tace duk da dai ya danganta wace irin kishi ya ce kishi ya abokiyar zama ce har ma ta zama ƴar uwa idan zama yayi dadi
eh to bari in karanta wani guda daya dan guntu ne shi ma wanda Fatima Adam tace ya kamata mu mata mu sani kishi ya abokiyar zama ce ba abokiyar gaba bace amma yanzu yayi yawanci mata sun dauki kishi ko kuma kansu da kishiya a wani abu daban To, kin ji fa inda kowa yake fadan nashi Maryam.
Haka ne. To, masu sauraro, kuna iya lalubar mata internet a voahausa.com. Don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake a madadin ita kanta
Maryam Bashir Bagaji
wanda ta taya ni muka gabatar muku da shirin sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu Neo Greg. Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku ta shafin mu na Facebook Live. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya sa damu da alkhairi zai. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ni ba. Yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa.